Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun kori wasu sojoji biyu daga cikin sojojin da shugaban kasa Isu Muhammad ya ce sun yi yunkurin yi masa juyin mulki. Haka kuma za ku ji batun koren likitoci masu samun horon zama ƙwararru kimanin 16,000 ya jawo damuwa. Kuma kan wannan batu ne ma za mu so mu ji ta bakin ku ta ya za a warware wannan matsalar dake tsakanin likitocin da gwamnati. Za mu bude muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da 1. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Tana yiwuwa yarjejeniyar tsagaita bude wuta da aka kulla tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar ƴan yakin sa kan Niger Delta Avengers da ta yi kararin kai hare-haren da suka gurgunta harkar hakar mai a kasar tana kasa tana dabo. Jiya Talata wani jami'in NNPC ya fadawa muryar Amurka cewa gwamnatin Najeriya ta kulle yarjejeniyar sulhu da kungiyar ƴan yakin sa kan Niger Delta Avengers. To amma sai kungiyar ta Avengers ta mai da martani a shafinta na Twitter cewa ba ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ba. Hare-haren da 'yan kungiyar Avengers suke kaiwa ya rage yawan man da Najeriya ke haƙowa. A kwanan nan gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwa cewa za ta rage yawan sojojinta a yankin, za ta kuma yi shawarar samun zaman lafiya da kungiyar Avengers.
Gwamnatin kasar Eritrea ta faɗa wa kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kasar Ethiopia da makauciyarta tana shirin kaddamar da yaƙi ga dangadan akan yankinta. Kwanan nan sojojin Eritrea da Ethiopia suka yi arangama akan iyakarsu. Kasashen biyu suna zargin juna da laifin fara tsokana faɗa ciki har da mummunan gumurzun da suka yi a kewayen fagen dagan tsaro na wani yankin da ke kudu da Asmara, babban birnin kasar Eritrea. A makon jiya, ma'aikatar harkokin wajen Eritrea ta zargi Amurka da laifin cewa tana da hannu a wajen ƙarawa Ethiopia ƙarfin gwiwar harin da aka kai mata. To amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya yi watsi da zargin. Yana mai kira ga ƙasashen biyu da su yi aikin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat kimanin su 30 suka yi zaman dirshan na ba zato ko kuma ba sabon ba a zauren majalisar domin nuna rashin amincewarsu ga kiyawar da 'yan jam'iyyar Republican suka yi na jefa ƙuri'a a kan gita tsauraran matakan sayan bindiga a sakamakon kashe mutane da wani ɗan bindiga ya yi a kwanan nan. 'Yan majalisar da 'yan tawayen sun yi jerin gwano a harabin majalisar wakilai. Suka ba da sanarwar cewa suna zanga-zangar ce domin matsawa kakakin majalisar Paul Ryan. Lambar ganin majalisar ta ci gaba da zama domin yin muhawara a kan wannan batu. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin sun buƙaci majalisar ta yi muhawara sannan ta jefa ƙuri'a a kan wannan matakin faɗaɗa binciken mutum kafin a sayar masa da bindiga. Suna son a ɗauki wannan mataki ne domin hana waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne samun sukunin sayan bindiga.
Daga ƙarshe, a lokacin da wani ɗan asalin ƙasar Siriya mai suna Muhammad Kainullah ya zo shi da iyayensa suka zauna a garin Prospect Park da ke jihar New Jersey a nan Amurka a 1991, kimanin shekaru 25 da suka shige, bai taɓa tunanin cewa watan wata rana zai zama magajin gari ba. Kafin su zo nan Amurka, Muhammad Kainullah da iyayensa sun arce daga Siriya 1980 a lokacin da aka yi boran farko wa gwamnatin tsohon shugaban Siriya marigayi Hafiz al-Assad. Lokacin Kainullah yana da shekaru 5 da haihuwa, shi da iyayensa suka arce zuwa ƙasar Saudi Arabia. shekaru 11 bayan haka suka kaura zuwa nan Amurka. Muhammad Kainullah ya ce garin Prospect Park da ke kimanin mutane 6,000 kimanin kilomita 35 daga unguwar Manhattan birnin New York ya dade tana maraba da baki yan gudun hijira baya kyamar su kamar wasu wurare. Yace a lokaci daya suna nuna sha'awar aikin sa kai na ƴan kwana-kwana 1994 birnin yayi wa ka'idojinsa kuskure ma ta yadda baki ƴan kaka gida za su samu sukunin yin wannan aiki. Sai gashi kunci tashi yau shine magajin wannan gari na Prospect Park. Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun kori wasu sojoji biyu daga cikin sojojin da shugaban ƙasa Isu Muhammad a jawabinsa na ranar 17 Disambar shekara ta 2015 ya sanar cewa sun yi yunkurin kifar da shi da karagar mulki. Wakilin Musulla Mumina Barma ya aika mana rahoto daga Yamai.
Ta hanyar wata takardar da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya saka wa hannu a farkon watan nan na Yuni ne aka sanar da waɗannan hafsoshin soja su Lieutenant Awal Ambali da Chef de Bataillon Isufu Umaru cewa an tuɓe musu kakin su na soja saboda samun su da aikata mummunan laifi. Wannan na matsayin wani bangare na ci gaban binciken sojojin da ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati a shekarar da ta gabata. Babban sakataren gwamnati Gandu Zakara da muka tuntuɓa ta waya domin jin ƙarin haske akan wannan mataki ya bayyana cewa yana cikin wani taro. Yanzu haka dai wannan mataki na korar Awal Ambali da Isufu Umaru daga kan aikinsu na soja shine labarin da ya fi ɗaukar hankalin jaridu masu zaman kansu a nan Nishar. Editan jaridar Lebanon Musa Aksar na mai sharhi akan al'amuran tsaro.
Ko wanga mataki ne ake fara ɗauka a hudda ka soji sannan a zo a maka shari'a? To an doki wannan mataki mai shari'a na nan tai tunda yanzu a zancen gada nake muku duka takardun da waɗanda suka yi da sojin da horar hula duka an kawo su a nan wajen juju yana nan yana bincike yana kiran mutane yana dubi wanda ya laihi da wanda bai yi ba, kuma a gaban mutane sun sani in abun ga gaskiya ne wanda bai yi laihi ba. In Allah yarda na san juju ya san ya sake shi ko ko wanda ya laihi kuma a san matakin da aka ɗauka. Su biyu ne kawai muka samu labarinsu, kuma kasan abun sannu-sannu ake biyar su ci ka aje a ɗauki wani mataki wanda yake a zargi mutum abun da bai yi ba.
Sai dai abin lura takardar da ke bayyana matakin shugaba Isu Muhammadu na tuɓe wa waɗannan sojoji kaki wacce kofinta ya shigo hannunmu ba ta ɗauke da sa hannun waɗannan hafsoshi. Masu rajin kare demokradiyya irin su Malam Lawali Abubakar na da damuwa akan rashin fitowar hukumomin Nijar su sanar da 'yan ƙasa abin da ke faruwa da kuma dalilansu na ɗaukar wannan mataki.
Demokradiyya tana so duk in ka kama mutum da laihi sai a huto a yi sanarwa duniya gaba ɗaya ta sani, 'yan ƙasa su sani lalle wane ya yi laihi kaza, saboda wannan laihin doka ta kama shi kuma an duba an ga bai kamata ba kenan, bai dace ba ya ci gaba da aikin soja. Na biyu ya kamata ya zamanto ƴan uwansu su kansu koti da ya shar'a ya kiraye su ya gaya musu, kuma ya zamanto shi wanda aka yi zargi ya zamanto an ba su izinin su huto su zo su gayi gaban koti sun yarda ko ba su yarda da wannan zargin. To in habba ai haka ba kenan abu an sa son rai, kenan abun bai dace ba, ya zamanto kenan yau duk abin da ke wakana a Niger mutane sai su rika sa ruduwa a cikin shi da rashin yarda.
Hafsoshi sama da 10 ne ma'aikantan kasar Nijar suka cafke a tsakiyar watan Disambar 2015 saboda zarginsu da yunkurin juyin mulki. Ministan tsaron ƙasa na wancan lokaci Karige Muhammadu a wani taron manema labarai da ya kira a farkon shekarar 2016 ya bayyana cewa za a gurfanar da waɗannan hafsoshi gaban kotun shari'ar sojoji domin tantance zahirin waɗanda ke da hannu, kuma ya tabbatar da cewa za a yi adalci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaishe da Sule, yanzu kuma ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani akan likitocin da aka kora a faɗin Najeriya.
Umurnin korar likitoci masu aikin samun horon zama ƙwararru, wato resident doctors kimanin su 16,000, ya jawo nuna damuwa hatta daga ƙungiyar ƙasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka, wato Commonwealth. Ministan Lafiyar Najeriya Isaac Adewale ya rantsa hannu kan wannan umarnin da ya nuna ba sauran zantawa da likitocin masu yajin aiki. Na tambayi tsohon ma'aikacin gwamnati da ya ritaya Malam Tanko Iya, menene yake ganin illa ko amfanin wannan kora daga aiki da daukar matakin daukar sabbin ma'aikata?
A gaskiya koran likitoci daga asibitocinmu hadari ne a gare mu, saboda dimbin marasa lafiya da ke kwance a gadajen asibiti a yawa kasar nan. Amma kuma shi ma likitoci su yi bore su ce sun janye su bar asibiti ba tare da wani ɗansu dalilai wanda yake talakawa sun san ga abin da ake ciki ko na abin nan ba, shi ma har ila yau hadari ne a gare su, ba su kyauta ba.
Malam Tanko, idan ka duba ai akwai dimbin masu neman aiki ne, an ce a mai gurbin su da masu neman aiki waɗanda za su yi gudanar da wannan aikin.
Eto, a cikin ainihin abin da ake kira transition, wato daga wannan fage zuwa wannan fage, kafin a ce an yi hoɓɓasa an tantance sunayen waɗanda za su zo sabon nan, an samu mutane da dama da za su jikata mutuwa, su mamaki da sauransu haka. Ala kullu halin dai hadari ne na waɗannan ainihin halayya na likitoci mana Najeriya.
Menene yanzu waɗannan dubban likitoci za su iya yi? Ma'ana shin suna da wata madafa a shari'a da za su iya bin wani haƙƙinsu? Ga lauya mai zaman kansa Abuja, Barista Umar Zaga.
Akwai dokokin da ake kira labor laws. Wayannan dokokin sun ba ma ma'aikata dama na yin ƙorafe-ƙorafensu. Daga cikin wannan ƙorafe-ƙorafe har da yajin aiki. Kuma ni ban san abin da aka yi amfani da shi ba, aka ce an kori ma'aikata 14,000 ne ko 16,000. Dole akwai shi minista zai ba da bayanin dokokin da ya amfani da suna koran ma'aikata.
Na ga ma'aikatan suna da iko su ma su shigar da ƙara ko su nemi wani haƙƙinsu na daban.
Wannan sosai kuwa, akwai kotu musamman da aka yi, National Industrial Court, wadda take sasanta resolving in disputes tsakanin ma'aikata da wa'anda suka dauke su aiki. So suna da haƙƙi sosai da za su sa ƙara kotu su ji dalilin da ya sa aka kore su.
Ƙwararrun likitocin Najeriya dai da dama sukan zura dai daga ƙasar su tafi wasu ƙasashe da sukan samu albashi mai tsoka da yanayin aiki mai inganci. Hakan kuma na jefa sashen kiwon lafiyar Najeriya cikin gararri. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru, nan ba ya ba za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu yau ita ce, ta yaya za a warware wannan matsalar da ke tsakanin likitoci da gwamnati? Za ku iya kiranmu da wannan lambar 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, madalla, mun samu kiran mu na farko daga Benin. Wane ne akan layi? Malam na Benin, To bari mu je Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
A Katsina State, Kaskari Local Gamma.
Ya suna malamin ba, maji suna malamin ba.
Suna na Shehu Adamu Dauda a Kaskari Local Gamma, Katsina State.
Shehu Adamu, to menene ra'ayinka game da abin da muke magana a kai?
Ni ra'ayina kawai kamata ya yi gaskiyar lamari gwamnatocin ƙasar nan su dauki likitocin nan da muhimmanci sosai da za su iya bayar da albashin da ba za su rika hita waje suna ainihin yin aiki ba a can wurin su zo su dawo gida a inganta gida Najeriya sosai yadda za mu samu cikakkun likitocin da za su rika zuwa lahiyarmu.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da ra'ayinka Mallam Shehu. Bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, suna na Shafa Lekacin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Shabilu Hajji, barka da aiki.
Lafiya, sannan malam. Shafa Lekacin, to menene ra'ayinka kan wannan batu da muke na likitoci da gwamnati?
Gaskiya malam, ina son jawo hankalin gwamnati. Gaskiya abinda gwamnatin nan fa ta yi ya kamata ta dawo da baya, fa ta duba. Dan kam in aka ce a irin wannan lokaci an zo an kori wayannan likitoci, kafin mu samu likitocin da za su zo su maye
gurbin. To baka ganin gwamnatin ta ce a maye gurbin su da wanda ba su da aiki a yanzu haka?
A malam, gaskiya maganan cewa a maye gurbin waɗannan ba zai yiwu ba. Abin da ya kamata shine a neme su ne, a zauna da su, a ji kukansu. In za a iya musu a musu, in ba za a iya musu ba a ba su haƙuri zuwa na wani lokaci a zo a cika musu alƙawari.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske Shafa Lai da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Josua. Ne ne akan layi?
Sarki Baci ne da Jituwa.
Malam, kana tare da ni? To ina jin dai layinsa ya goce na Jos. To sai ya ƙara ƙoƙarin kiran ma ko za a same mu. Kada a manta dai, yau batun da muke magana akai shine batun likitocin da aka kora. Wato menene, ya za a shawo kan wannan al'amari da ke faruwa tsakanin gwamnati da likitoci? Layin mu a buɗe yake, ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To yanzu mun sami kira daga Abuja. Wane ne akan layi?
Asanmu, Hassan Hussein Muhammad ne daga Abuja.
To Mallam Hassan, ɗan kashe rediyonka.
To madalla.
Yawwa, to menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana a yau?
To haƙiƙanin gaskiya yanzu na kama fuso zan iya jin yake tattaunawa.
Wato batun da muke magana shine batun cewar an kori wasu likitoci kusan 16,000 a Najeriya. Shine muke son mu ji ra'ayinku, ta ya za a warware wannan matsala tsakanin likitoci da gwamnati?
To ya kamata su ma likitocin, to gwamnati ta duba a tsaya a bincike su, a masu bincike sosai. Idan aka duba lallai ba san zuciya cikin abun, ya kamata gwamnati a maida su. Amma idan aka gane suna da cin hanci da rashawa suke kawo a Najeriya, ya kamata a cire su, a kawo masu kawo mana canji a Najeriya.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske Mallam Hassan. Bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi? Wane ne akan layi daga Maiduguri? To da alamu dai layinsa ya goce. To jama'a, ai ta kokarin kiran mu dai. Layukan waya mu a bude suke yanzu haka. Kuma kar a manta number. To mun samu kira daga Kaduna, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Kuna magana da baban gida mai walda daga gada daga yan Kaduna, Najeriya.
Baban gida, to menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana?
Magana na gaskiya, wannan maganan da wanda ya sauka yanzu ya yi daidai, ya kamata ya zamanto a tsaya a yi abin nan ɗin da ya kamata. Idan suna da son zuciya, to in kun ba su da son zuciya, a dawo da su.
To ba ga rashin biyan su kuɗin da suke buƙata shi ne ya janyo haka wannan yajin aikin da suke? Kuma irin hakan yakan janyo likitocin su bar ƙasar su tafi wasu ƙasashe domin ana biyan su wani abubuwan da suka fi maiƙo a wani waje?
To gaskiya ya kamata, to kuma in dai har suna da wannan ƙwarewan a tsaya a duba lamarin.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da ra'ayinka Malam Babangida. To da haka muka kawo ƙarshen daga wayoyinmu a yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu ƙara ba ku dama. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan matasa da wasanni na kasar Ghana, Nillan Tivandapo, ya nuna damuwarsa ga yanda ake baiwa ‘yan Ghana Black Stars kujerar jirgin sama mai tsada idan aka gayyace su su yi wa kasar wasa. Ministan da ake ganinsa mai sukar lamiri ne akan abubuwan da hukumar kwallon kafa ta GFA take yi wa kungiyar Ghana Black Stars tun lokacin da ya kama aiki a matsayinsa na ministan matasa da wasanni. Yana nan yana ci gaba da jawo hukumar GFA da Black Stars bakin jini wurin al’umman kasar da yake hira da wata gidan talabijin a birnin Accra. Ministan ya bayyana al'ajabinsa akan kuɗaɗe da ake baiwa ‘yan wasan na ladan nasara da suke yi tun kafin shiga gasa na Afirka da ma na duniya baki ɗaya. A wata sabuwa kuma ministan ya rubuta wa hukumar GFA da ta mai bayani akan duk wata ƙwangila da yarjejeniyoyi da ta ƙulla akan wasannin zumunci da Ghana Blaster da sauran ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar suke yi a cikin wannan lokaci. A cewar wasu jami'an hukumar GFA, ministan matasa da wasannin da ba shi da hurumin shiga duk wata tattaunawa da hukumar za ta yi da manyan hukumomin ƙwallo akan wasanni saboda waɗannan ƙungiyoyi dai na ƙasa ne, don haka wasanni da za su yi ko na zumunta ne ko kuma a hukumance bai yiwuwa ya tsoma bakinsa a ciki. Sai dai ministan ya ce hukumar ta rubuta masa jawabinsu a hukumance na cewa ba shi da hurumin shiga harkokin hukumar ko kuma ta haɗu da shi a kotu akan wannan batu. A ƙarshen wannan mako ne za a fara wasannin zagaye na biyu na Premier League ɗin Ghana bayan hutun makonni uku da hukumar League ɗin ta baiwa ƙungiyoyin wasan su kimtsa kansu don yin wasanni 15 a zagaye na biyu. Ana sa ran za a ga wasanni masu ƙayatarwa a makon farko na zagaye na biyun. Wa All Stars da take kan gaba a jerin ƙungiyoyin Premier League ɗin Ghana, ana kyautata mata zato za ta ci gaba da ɗirewa sama, a yayin da ake ganin kuma su a Santi Kotoko za ta sake janyo hankalin magoya bayanta a zagaye na biyun bayan fushi da suka yi da aka doke ta a gasar zakarun ƙasar na MTNFA. Ita kuwa Accra Hasafolk ana ganin za ta fara zagaye na biyun ne ba tare da coach ɗinta ba. Babban sakataren hukumar ‘yan dambin boxing masu tasowa ta Ghana, Patrick Ayindo Hukufi, ya ce gobe Alhamis 23 ga wannan watan Yuni ne za a kammala rubuta sunayen ‘yan dambin boxing da ke sha'awar shiga wasannin Olympics da za a yi a Rio ta ƙasar Brazil. Hukumar dambin boxing ta ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar Olympic ta ƙasa da ƙasa suka ɓullo da wannan tsarin professional boxing a cikin jerin wasannin da za a yi a Rio. An fara wannan tsarin ne a karo na farko a St. Louis a shekarar 1904, inda ake bari ‘yan dambe suna saka hula don kare kansu daga rauni.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 14 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ne, Majalisar Ƙasar Haiti ta zaɓo Jocelyn Privert a matsayin sabon shugaban ƙasa na wucin gadi. Mako ɗaya bayan da shugaba Michel Martelly ya sauka daga mulki ba tare da ya bar mai gadansa ba. Mr. Privert ya yi aiki a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi na tsawon kwanaki 120, amma zaɓen da aka shirya yi ran 24 ga watan Afrilu a bisa yarjejeniya tsakanin masu ruwa da tsaki a Haiti ba a gudanar da shi ba. Kwanaki 120 da Mr. Privert ya yi a matsayin shugaban wucin gadi ya zo ƙarshe ne ranar 14 ga watan Yuni, kuma Amurka da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa suna matsa kira a kan Majalisar Dokokin Ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin komawa kan tafarkin demokuraɗiyya ta hanyar shirya zaɓuka da kuma ɗora shugaban da za a zaɓa ba tare da ɓata lokaci ba. A wata sanarwa da ya fitar a ranar 15 ga watan Yuni, wakili na musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran wakilan ƙasashen duniya a Haiti da ake kira Core Group, waɗanda suka haɗa da jakadun ƙasashen Brazil, Canada, France, Spain, Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai da wakili na musamman na ƙungiyar jihohin Amurka sun nuna damuwarsu ainin, saboda babu wani mataki da aka ɗauka na tabbatar da ganin ba a zarce ranar 13 ga watan Yuni ba a shirya zaɓe ba, kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar 5 ga watan Fabrairun. Don haka sun yi kira ga Majalisar Ƙasar da ta ɗauki mataki kuma ta nemo bakin zaren da ke hana a zo a sami wani giɓi na mulki, a yi ƙoƙarin shirin komawa tsarin demokuraɗiyya ta yin zaɓe ba da ɓata lokaci ba. Haka kuma sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da jam'iyyun ƙasa da 'yan takara da magoya bayansu da baki ɗaya al'umma da su tabbatar da zaman lafiya kuma su guji tada tarzoma. ƙudurin da hukumar zaben ƙasar ta dauka na sake fara shirin zaben shugaban ƙasa daga zagayen farko ba zai taimaka wa demokradiyyar Haiti ba. Wannan zai ƙara yawan lokaci da kuɗaɗe da za a buƙata don kammala shirye-shiryen zaben da tun a shekarar 2015 ya kamata a ce an yi shi an gama. Al'ummar Haiti sun cancanci a saurare su amma ba a taka musu birki ba. Amurka ta nuna nadamanta na sake daga lokacin zaben. A nata bangare, Amurka ta gagara ta ga ranar da za a gaggauta daura duk wanda aka zaba akan kujerarsa ta mulki, wanda kuma zai iya yin aiki da Amurka da wasu kawayenta don magance kalubaloli da ke addaban Haiti. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, shin yaya azumi yake a wajenku? Ga amsar wani mai sauraron mu.
Da farko dai ina da suna Hassan Aminu Rafkanuwa, domin shedan ba zai kyale mu haka kawai mai ta ibada ba. Dole zai dinga zuwa mana da waswasi, dole zai dinga zuwa mana da tunanannuka na duniya, dole zai dinga zuwa mana da lissafe-lissafe, shagonka yaya, ya kasuwanka, an yi ciniki ko ba a yi ciniki ba. Amma duka wannan gaba ɗaya ba zai tashi zuwa maka ba sai a sallah. Wai har wasu malamai ma masu hikima sukan ce in ka nemi abu baka gani ba, to ka karbata sallah. Da ka fara sallah sai shedan ya fara maka tunani, sai a waye gari ka tuna ina ka ije wannan abu. Shedan ne yake sa mu mutane, yake sa wa al'umma rudu a duk lokacin da suka tashi za su gabatar da sallah. To wannan shine dalilin da yasa ake kiran wannan sujada guda biyu da ainihin sujada ta Rafkanuwa. Sujada na sahawi malamai kan kasa shi gida biyu, akwai sujada qabliya, akwai sujada ba'diya. Menene sujada qabliya? Shine duk sujadan da ake yi gabanin wato ai sallama. Kowa ya san da an yi sallama sallah ta cika, to kaga kafin ai sallama sai ai waɗannan sujudu guda biyu, ya zama qabliya kenan. Sannan sai na biyu shine ba'diya, ita ce sujadan da ake ita kuma bayan an kare sallama, kaga daga kalman ba'du kenan a larabci. To yanzu mutum ya kare sallama, to sai ya gabatar da sujudu guda biyu, to ya zama ba'diya kenan. To malamai sun tattauna sosai, amma sun takaita domin masu saurare su fahimta. Suka ce su waɗannan sujudu guda biyu sabubban da ke kawo su sune kadai abu guda uku. Abu na farko shine annuqsan, ragi a sallah. Tabbas yana haifan mu mutum ɗaya daga cikin waɗannan sujudu, ko dai ba'diya ko qabliya. Sannan abu na biyu cikin sabubban da ke jawo wa mutum yayi wannan sujada a sallah shine ainihin azziyada, ƙari a sallah. Sannan abu na uku shine ashakku, ko kwanto akan ragi ko ƙari.
To Allah saka alkhairi. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Tana yiwuwa ya jeje ne tsagaita a buɗe wuta da aka kulla tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan Niger Delta Adventures da ta yi ƙirarin kai hare-haren da suka gurgunta harkar haƙar mai a ƙasar tana ƙasa tana dabo. Domin a yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa ta kulla ya jeje ne tsagaita buɗe wuta, ita kuma ƙungiyar ta Avengers ta mai da martani a shafinta na Twitter cewa ba ta kulla wata ya jeje ne da gwamnatin Najeriya ba. Gwamnatin ƙasar Eritrea ta faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasar Ethiopia makwabciyarta tana shirin ƙaddamar da yaƙi gadan-gadan a kan yankinta. A kwanan nan sojojin ƙasashen biyu suka yi arangama a kan iyakarsu. Ƙasashen biyu suna zargin juna da fara tsokanar faɗa, ciki har da mummunar gumurzun da suka yi a kewayen fagen dagon Sirona, wani yanki da ke kudu da Asmara, babban birnin ƙasar Eritrea. Yau Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat suka yi zaman dirshan domin nuna rashin amincewarsu a kan ƙiyawar da majalisar ta yi na zaman wato ƙara ƙa'idodin su 'yan bindiga.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.